warahmatullah.
Barkamu da saduwa a wannan yammaci na Asabar wanda ya dace da daya ga watan Rajab a wannan shekara ta 1426 bayan hijira, wanda kuma yayi daidai da shida kenan yau, shida ga watan 8 shekara ta 2005 miladiya. Dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadus Salihin, wannan kuma shine darasi na 79. درس لنا 79 زامن تاشي باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. باب التواضع باب ديك مغنى اكن كسكن تدكي وخفض الجناح للمؤمنين. هكذا خفض الجناح تنين نفن سسو تففكي تودن ادم باية تففكي داك ادا انشي سسو تففكي على عربشي abinda dai ake nufi kaskantar da kai. An gane ko? Babin da yake magana akan tawazu'i kenan, kaskantar da kai ga mummune. Wato sai wannan ya nuna mummune kadai ake kaskantar da kai gare su, amma kafirai ba a kaskantar da kai a gare su. So ake kai mummune ka nuna musu izza ta musulunci, ka shiga raina kanka a gaban su ko da sun fi ka wani matsayi cikin matsayi na duniya. Baya nufin ka wulakanta su, kila wulakanta sun a wani lokacin na iya jawo maka wata matsala, amma baya nufin ka wulakanta kanka a gaban su. A'a, ka dauka kai mutun ne lokacin da kake magana da shi komin matsayinsa, matukar ba musulmi bane ba, ya zanto magana ce tsakanin mutun da mutun, ba magana ce tsakanin wato shugaba da wani bawa bawansa ba, ko ubangida da baransa ba. Amma mummune dan uwanka wannan sai ka gaskantar da kai a gare shi, wato kamar ko da kana da matsayi din baka nuna masa matsayinka. Wannan ita ce siffa ta mummune na gari. Da Allah ya ce, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wakil zai kawo ta cikin ayoyi, bari dai in tafi akan ayoyin. Qala Allahu ta'ala waghfir janahaka lilmu'minin wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. آية فرقو وبنجد تعالى يتي لمنزو صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك كسس وتففكنك لمن اتبعك من المؤمنين قوات أن دسك مكبيئية كم مؤمنين. أبن في ka sassauto daga matsayinka, ka dauki kanka kamar su, duk da cewa kai da su din ba ɗaya bane, duk da cewa ka fi su, amma a mu'amalance a ga kamar kai da su duk ɗaya ne. Amma shi Allah maɗaukakin sarki ya san kai din ka fi su, kuma ba wani wanda za a kwatanta shi da kai a cikinsu. Kuma su ma kansu mummunan sun san ka fi su, kuma na daga cikin alamar imanin su jin hakan a cikin zuciyarsu cewa su din ba ɗaya suke da kai ba. Amma kai ne zaka nuna haka dan su samu daman fahimtar ka, tunda an turo annabi dan ya isar da manzanci. Idan ya tsaya a kololuwar annabta da manzanci a matsayi irin da annabta da manzanci, to kaga bai yi kasa-kasa ba, ballantana na kasansa ci moriyar da'awarsa, ballantana su ji cewa babu wani shinge tsakaninsu da shi ta yadda sa iya tambayar shi abinda suke so na addini. To sai manzo Allah ya rinka yin tawazu'u dan ya saba da zama a cikin su da tafiya tare da su, dan koda sun ji wani abu na musu kai kai, wato ba zai musu kwarji ne da yawa ta yadda za su kasa tambaya ba. Ina fata ku fahimci kima shine ma'anar waqfir janahaka, ka sassauta matsayinka, ka sassauta fuffuken kalil mu'minina game da mu'mine, liman tabaka min al-mu'minin ga wanda suka bi ka cikin mu'mine. To idan ya zanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan wani matsayi da dan adam zai taka bai kai matsayinsa ba, dukkan wani mataki da halitta za ta taka in dai halitta ce ba ta kai matsayi na manzon Allah ba, an ce ya kaskantar da kai ga sauran mutane, to ina ga wanda ba manzon Allah ba? Ma'ana shi ya fi cancanta kenan, shi kuma ya kaskantar da kai ga sauran mutane. domin dukkan sarki yusuratarsa ta kai annabta ne, dukkan gwamna da shugabanci shugabancin kasarsa ya kai annabta ne, malanta da shehuntaka da walitaka to ya kai manzon Allah ne, amma ya kaskantar da kai ya yi mu'amala da mutane to dukkanin wanda ba manzon Allah ba shi ma haka ya kamata ya zama. Kar ya dauka shi kadai ne mutum sauran mutane sun zama kamar kasa dan ya fi su kudi, dan yana da sarauta, dan yana da mukami, dan yana da matsayi. Matsayin da yake ara masa akai a iya bayarwa a zo a kwace. Annabta kuma zabe ne da dindindin, Allah ba ba da annabta ya kwace ta, amma yana iya bada mulki ya kwace shi. Kun gani jiya, kila ku gani yau, kila gobe da safe ma ku ji an ce haka, wannan dai yana faruwa, amma Allah baya bayar annabi annabta ya kwace ta. To matsayin Allah kuma shi ya zama abin kafafa, sai ya zama abin da mutum zai dauka shi ne kadai, mutum sauran sun zama kasa, ya kamata ya dauka shi mutum ne, su ma mutane ne. Kuma kasancewar yana da mukami na sarauta ko kuɗi ko matsayi ba shi kenan kuma ya fi su a gobe kiyama ba, kila gobe kiyama su ne a gaba shi ne a baya. Wa qala ta'ala, ubangiji ta'ala ya ce, ya ayyuhallazina amanu, ya waɗanda suka yi imani, man yartadda minkum an dinihi, cikinku dukkan wanda ya ridda ya bar addininsa, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin, da sannu Allah zai zo da wasu mutane, yuhibbuhum wa yuhibbuna, wanda suke kaunar Allah, Allah kuma yake kaunar su, azillatin alal mu'minin, masu kaskantar da kai ga mu'minai ƴan uwansu, a'izzatin alal kafirin, masu nuna kafafa ga kafirai, masu nuna wa kafirai izza. Kaga idan mu'mini ne sai su nuna masa tawadu, amma idan kafiri ne sai su nuna masa izza. Ayyo mutanen mu ba haka suke ba, ayyo mutanen mu ba haka suke ba. Isa da dama sai ka je wajen mutum a matsayinka na ɗan uwanka musulmi, kai musulmi ne shi musulmi, kila gari ɗaya kuka fito, kila yare ɗaya, kila unguwa ɗaya, kila kun yi karatu ma tare a wani mataki daga cikin matakan karatu na baya, amma yanzu tunda ya fi ka kuɗi ya fi ka sarauta, sai ka cewa wato baya kimanta ka, sai ka yi tumasanci, sai ka yi fadanci, sai ka haƙura, kana nan tsaye. Idan da wani ƙarni zai zo da zanzaro wanda baya jin Hausa, to sai ya fi ba shi muhimmanci sama da kai. Kai da kake kallon gabas, kai sallah ta farilla da komai, kai da nafila, kai azumi, kai menene, baka da kima idan sa, amma wancan arnan wanda ba musulmi ba shi gane yake ya kima idan sa. Kaga ya akkasa abinda aya ta ce, aya ta ce azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin, sai mutum kawai ya zuwa ayar sai ya zanto azillatin alal kafirina a'izzatin alal mu'minina, kaga ya rikita ayar kenan gaba daya. Mummunan ƴan uwanka za su yi wa tawadu in su zo ganin ka, kasa sha wahala illa iyaka abinda suka zo nema ko kai ne ko karkai. Idan kana da dama ka yi, in baka da dama ka yi, ka ba mutum hakuri ya tafi, ya hakura ruwansa, bai hakura ruwansa ba dan zai kwata da karfi ba, ba shikenan ba. Amma kafiri idan ya zo lalle ya dauka cewa akwai izza ta musulunci a fadarka, akwai izza ta addini ta tare da kai, wannan akwai bukatar mummuni ya zama haka a kowane irin mukami yake da shi, ko wani sarauta ta rawani, ko wani sarauta ta siyasa, mukami na siyasa, ko wato ainihin na dukiya, ko na mai wani irin matsayi. Yan uwanka mummuni dai kai musu tawadu, kafirai kuma ka nuna musu kafafa. Yujahiduna fi sabilillah, su waɗannan mutane za su rinka yin jihadi don yaɗa kalmar Allah. Wala yakhafuna lawmata la'in, ba sa jin tsoron zargin mai zargi. Wato idan ku kun ki addini, sai Allah ya tafiyar da ku, sai ya kawo waɗanda za su zo, wannan shi ne siffarsu. Farko suna san Allah, kuma Allah yana san su. Sannan masu tawadu ga mummuni, sannan masu izza da kafirai, sannan masu jihadi don yaɗa kalmar Allah. Lokacin da duk kuka ki zama haka, to Allah sai ya kadar da ku, sai ya kawo waɗanda su zama haka. Wa qala ta'ala, ubangiji ta'ala ce, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, ya waɗanda suka yi imani, lalle mun halicce ku namiji da mace, waja'alnakum shu'uban, muka sanya kuka zanto al'ummomi. Lafazin shu'ub jam'i ne na kalmar ash-sha'ab, ash-sha'ab ana nufin al'umma. Yanzu kamar Najeriya al'umma ce wadda ta ginu akan yaruka daban-daban, har 100 da wani abu ko 200 da wani abu ko 300. Haka jamhuriyar Nijar al'umma ce wadda ta ginu akan me yaruka daban-daban. Duk taron jama'a wanda suka ginu akan yaruka daban-daban su da ake kira ash-sha'ab, al'umma kenan. Wa qaba'ila, jam'in qaba'il wato shi jam'i ne, qabila shine wato mufradin kalma din kenan. Wato kabila kuma shine dukkan jama'ar da suke magana da yare iri daya, kamar yanzu al'ummar Hausa kabila ce idan suna magana da yare iri daya, duk da bambancin kalmomi da ke tsakanin Hausawan Kano da na Kaduna da na Zazzau da na Katsina da na Daura da na Damagaran da na ina ne, akwai bambance-bambancen kalmomi, amma dai duka yaren ɗaya ne, kamar yadda Yarabawa kabila ce. Duk da cewa akwai bambanci tsakanin Bayaraban 15 rabin cikin ibadan da na Lagos na ina ne akwai bambance-bambance tsakankanin su, amma dai kabila ce guda ɗaya. Allah ya sanya ku zanto sha'ab al'ummomi a duniya ce, sannan ya sanya ku zanto qaba'il kabilu daban-daban, lita'arafu don ku samu fahimta da juna, ko don ku samu sanin juna, wannan ya ci moriyar wannan, wannan ya ci moriyar wannan, amma ba don ku yi alfahari da juna ba. Ba dan dan wannan kabila yace na fi wannan ba, ba dan dan wannan kabila yace su yayan usuli ne amma wancan ba su da asali ba, ba dan dan wannan gida yace shi gidan su sune gida na asali, gidan wancan ko ba gida ne na asali ba. Allah bai yi ku dan ku zama haka ba, domin dukkanin ku kuna dangantuwa zuwa ga annabi Adam da Hawwa ne. Duk wanda yace ai shi kaza ne, shi kaza ne, alama ce ta jahilci da dakilewar kwakwalwa da rashin fahimta. Na farko bai fahimci addini ba, na biyu bai san tarihin bani Adam ba a ban kasa. Inda ya san tarihin bani Adam yace ko kallan ni ne kaza, to kai ne wa mai kunne uku ni nake da biyu, ko mai ido uku ne nake da biyu, ko mai hanci biyu ne nake da daya, abinda duk kake da shi na bare da jiki irin sa nake da shi, ma'ana baka fi ni adadin hannu ba, bi gare ka biyu gare ni. Sannan a kakkasa kake taka kai tafiya, ba ku kike kai ka tashi sama ba, ni nake tafiya a kasa, ballantana idan ka tashi fir kai mun gwado a kasa kai ma kake tafiya. To me zaka ce kai duba ni fa, ni ne wa ne, ni dan gidan kaza kenan, mu irin wani kenan. To wannan alama ta jahilci kenan da dakilewar kwakwalwa, jahilcin addini da jahilcin rayuwa gaba daya. Domin idan mutum ya san rayuwa a yau, lokacin ni dan gidan su wani ne, ni na fito daga gida kaza ta wuce, sai dai kai bayanin kanka, halayyarka da iliminka ya zanto shine adireshin ka, ko ba haka ba? Halayyarka da dabi'unka ya zanto shine adireshin ka. Amma gida wannan ba a takama da gida, ba a takama da gari, ba a takama da kasa. An gane ku, al-biladu biladullah wal ibadu ibadullah wal kullu mulkun lillah, garurukan na Allah ne, bayin gaba ɗaya na Allah ne, gaba ɗayan sa mallakar Ubangiji ne. Dan me kake takama da filin ƙasa wanda ba kai ka tara ta ka baje ba? Dan me kake takama da wani gari, ko kan wani gari da aka zagaye da gano kaza, dan me zaka yi takama da shi bayan ba kai ka sare dajin garin ba? Kaga wannan jahilci kenan, ba alfahari da ƙasa, ba alfahari da gari, ba alfahari da kabila, ba alfahari da kowane rana. An gane ku, Allah ya sanya ku shu'uban wa qaba'il li ta'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, lalle fi darajan ku indallahi a wajen Allah sune atqakum, wanda suka fi ku takawa, wanda duk yafi kowa daraja to shine mafi takawa. Ba wai wanda yake ya fito daga gida kaza ba, ko wanda ya fito daga kabila kaza, ko dan kasa kaza ba. Allah baya bawa mutane daraja ta hanyar yin izina da kasashensu, a ce wannan dan Makka ne yana da daraja, wancan kuma dan Kano ne ya zama daraja ta biyu, wancan kuma ya fito daga wani gari daban, shi kuma darajarsa ta uku, wancan kuma daga gari ne. A ba haka Allah yake mu'amalantar mutane ba. Sai mutum ya fito daga Makka ya zanto kuma shi ya fi kowa kankantar daraja, sai mutum ya fito daga wani karkantaccen gari kuma sai ya zanto shi ya fi kowa girman daraja. Ma'ana Allah baya rabbin abin da me da garuruka, matsayi ba a alakanta shi da gari, ba a alakanta shi da gida, ba a alakanta shi da jinsi na mutum, ana alakanta shi ne da halayya na dan adam. Inna akramakum indallahi atqakum, mafi darajan ku gaba ɗaya shine wanda yafi ku takawa. Manzo Allah ce mutane gaba ɗaya guda biyu ne, ko dai ya zanto mummuni taqiyyi, wanda yake karimin Allah, wanda yake da kima a wajen Ubangiji subhanahu wataala, ko kuma ya zanto fajiri shaqiyyi, wato mai kaskantacciyar daraja, wanda yake wulakantacce a wajen Allah subhanahu wataala. Wannan iri biyu ne, dukkan wanda ya zanto mummuni ya zanto mai takawa, to ya zanto mai kima a wurin Allah. Dukkan wanda ya zanto fajiri ya zanto mai yawan ayyukan sako, ko kafiri, to wannan ya zama kaskantacce a wajen Allah ta'ala. Duniyar gaba ɗaya wannan iri biyu din ce. Wa qala ta'ala fala tuzakku anfusakum, Ubangiji yace kar ku tsarkake kawunan, wato kar kai ta ba kanka waɗansu laƙubba na daban wai kawai dan ka nuna kai din ka saban banda sauran mutane, a ce wane wane wane, ai ta faɗin lambobin girma kafin a zo kan sunanka. Ta zike ta nufi din kenan, lambobin girman sun yawa, mai mukami iri kaza, mai kaza kaza kaza, mai kaza kaza kaza, sannan a zo alhaji wane, bayan wannan ba a ce alhaji dakta wani kaza kaza, da ai ta je da lafazza na babu gaya da babu dalili, da alhajin da dakta din duk wannan ba shi bane, me ye sunanka? Ja'far. To shikenan magana ta kare. Dan duk abin da za a jera, a baka title na sarauta, a baka mukami na siyasa, a baka matsayi na ilimi, kaga kenan sarki kaza, ko gwamna kaza, ko minista kaza, ko hakimi, ko director kaza, ko kaza, a yi ta tafiya a baka matsayi na ilimi kuma doctor ko professor kaza har yanzu ma abin san ka ba sai ka ce Ja'far sai a ce to sunan kenan wadancan din menene lakabi ne har yanzu inda za a jiro duka wadannan ababan gaba ɗaya sai a yi shiru ba a ce komai ba kai kanka ranka ba zai so ba dan ba je kan me ba kan sunan ba kai kanka ranka ba zai so ba kawai a koro aban to jama'a wannan wanda ya tashi shine kaza 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 sai a yi shiru ba karanta sunan ka ba ashe sunan shi da abin da yake da muhimmanci abin da nake nufi ya ƴan uwa akwai mutumin da mutane ne za su ba shi wannan matsayin akwai mutumin da shi din ko shine yake son wanda ko in ba a faɗa ma ba zai ji dadi ba to muna magana akan wanda in ba a faɗa ba zai ji dadi ba da zaka faɗi sunansa kadai sai ya ji ransa ya faci to wannan shine ake magana wato yana son dole sai ka hada masa da kaza da kaza da kaza amma in mutane su suka faɗa da akwai lokacin da su mutane za su baka matsayi kuma ka san mutane suna da wani abu abinda kake so wani lokacin da gangan sai wani ya hana ka amma abinda baka so sai mutane su baka dan adam yana da irin wannan ma'ana dai fa la tazakku anfusakum tazkiyatun nafs ila dunya ko mutun yayi kokarin tsarkake kansa a addinance ko yayi kokarin tsarkake kansa ta fuskar lamarin duniya duk wanda zai yi kokarin tsarkake kansa a addinance kamar a ce shehi kaza ko wali kaza ko mai tsoron Allah ko taqiyyud dini ko kamalud dini ko muhibbud dini ko menene adda'i ila sunnati kaga duk wannan makamai ne na addini mutun yake biwa kansa to ko makamai a duniyance shine kamar da nace sarkin gari kaza ko hakimin gari kaza ko daraktan ma'aikata kaza ko commissioner kaza honorable wani wani ne kaza kaza his excellency ha excellency he ha wani ne ai tayin wannan abubuwa to kaga wannan shi kuma na menene na duniya ne to neman mukami ta fuskar addini yafi muni sama da neman sa ta fuskar duniya duk wanda ya nemi mukami na duniya ba wai ta ne yayi daidai ba ma'ana amma dai munin sa bai kai na wanda ya nema ta fuskar addini ba abinda muke so ce tazkiyatun nafsi fi majalid din ashaddu min at-tazkiyati fi majalid dunya mutun yayi kokarin tsarkake kansa a babin addini yafi illa sama da kokarin tsarkake kansa ta fuskar duniya saboda duk wanda ya ba kansa makami na duniya in ba wanda yake neman duniya ba wanda zai neme shi kuma wanda suke neman duniya kawai zasu je su kaskantar da kai ne a daidai wannan tsokokin abinda suke nema amma wanda ya ba kansa matsayi na addini kaga so yake da ya faɗa shi kenan kuma babu musu to kaga illar da zai yi idan an bashi wannan matsayin tafi illar da mai duniya zai idan an bashi matsayi na duniya shi yasa wani mutum da yazo sawa manzo Allah ce ya sayyidana wa bana sayyidina wa khairana wa bana khairina ya shugaban mu dan shugaban mu ya mafi alherin mu dan mafi alkhairin mu manzo Allah sai ce ayyuna qulu bi ba'd qawlikum wala yastahu yanakum shaytan ya ku mutane ku fado wani bangare na maganar ba sai kun fade ta duka ba da abin da yazo kan baki ake fada ba ku fado wani fikali la yastahu yanakum shaytan kar shaytan ya zamar da ku da shaytanki inma ana abdun faqulu abdullahi wa rasul ni bawan ku ce mun bawan Allah kuma ku ce mun manzon Allah kaga ai an hada da abin da yake shine suna na kowane halitta shine abdullahi ko sifa na kowane halitta sannan an hada da mukami na risala wanda ba wanda yake samu kuma sai zabi na ubangiji kaga ba tare da an yawaita kalmomin da yawa ba abdullahi kuma rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa kuntum tastakbirun wa nada ashabul a'raf mutanen da suke kan wurin da ake kira al-a'raf wani tozo ko tudu da ake kira al-a'raf sun kirayi rijalan waɗansu mazaje ya'rifunahum bisimahum wanda sun san su ta hanyar alamomin su qalu suka ce da su ma agana ankum jam'ukum a yau kam yawan ku bai muku amfanin komai ba da a duniya kuna ganin ku kuka fi yawa wa ma kuntum tastakbirun abinda kuka sance akai na girman kai bai amfana da ku komai ba da kuna ta kafafa a duniya yau ga ku a cikin wani matsayi cikin wani hali na kaskanci na wahala wato yadda bayanin yake shine ranar tashin kiyama ubangiji subhanahu wataala zai shigar da yan aljanna da suka cancanta shigar ta karan fara cikin aljanna Allah ya sa mu cikin su sannan kuma ya izakiyar waɗanda suka cancanta shiga wuta su kuma tun karan fara su kuma su shiga cikin ta to akwai waɗansu mutane wanda suke tasawat a'maluhum as-salihah was-sayyi'ah kyawawan ayyukan su da munana sun yi daidai wa daida to sai a dora su kan wani tudu da ake ce masa al-A'raf, da sunan wannan tudun ne aka baiwa sura cikin surorin Al-Qur'ani, suna Suratul A'raf, wadda ita ce sura ta bakwai idan ka fara kirge daga sama tun daga Suratul Fatiha. Saboda haka wannan al-A'raf lokacin da za a dora su akan nan kan wani tudu ne, idan suka yi haka daga gefen dama suna hango yan aljanna, idan suka yi haka daga gefen hagu suna gano yan wuta. Abinda suke gani ta tare da kowa shine yan aljanna suna da alamomi, yan wuta ma suna da alamomi. To kuma Allah ai yayi bayanin alama ta yan aljanna tun a cikin Al-Qur'ani, yayi bayanin alamomi da yan wuta. Mafi karancin alama mafi fitowa fili dai gata yawmu tabyaddu wujuhun, fuskokin farare, waɗansu fuskokin bakaki. Yo ai ba sai an faɗa ba, farar fuska ta wace ce? Ta yan aljanna ke, bakakin fuska ta yan wuta. To sai su kiraye waɗansu mazajen da sun gane su da alamomin su, wato alama ta 'yan wuta kenan. Ya arifuna hum bi simahum, gashi sun gane waɗannan 'yan wuta ne, saboda ga alamarsu a fuska, bakar fuska cike da ƙura. Wa wujuhun yawma idhin 'alayha ghabara tarhaquha qatara. Qalu sistir su ma agana an kun yawku, ku kam yawanku bai tsinana muku komai ba, da kuna takama da yawa da yawan dangi. Wa ma kuntum tastakbiruna, girman kanku bai muku amfanin komai ba. A ha'ula alladhina qasamtum, yo ba waɗannan kuka rinka nunawa ba, sai su nuna mummunai su cewa ƴan mutan ba waɗannan mummunan kuka rinka nunawa ba, kuka rinka rantsuwa. La yanaluhum Allahu birahma, Allah ba zai taɓa ba su wani bangare da rahmarsa ba. Kuke rantsewa da Allah cewa wai yadda kuka ji dadi a duniya haka a lahira ma za ku ji dadi, waɗannan kuma yadda suka sha wahala a duniya haka a lahira ma za su sha wahala, kuka rinka rantsuwa kuna faɗin haka? Ba haka ya faru ba? To menene mahallin shahid a cikin wannan aya? Mahallin shahid a cikin wannan aya, mummunai a duniya mecece siffarsu? Tawadu'u. Kafirai a duniya mecece siffarsu? Kaskanci. Rana wato girman kai, ke girman kai da jijji da kai. Idan an tashi ranar tashin kiyama sai a yi me? Sai a canja. Wanda ya rayu akan tawadu'un nan sai a sa shi a matsayi babba, shine gidan aljanna. Wanda ya rayu akan kaskancin nan sai a dawo da shi mummunan matsayi, shine na gidan wuta. To kaga mahallin shahid a cikin ayar a boye yake, ba a fili yake sarari ba. Domin da yace ya'rifunahum bisimahum qalu ma agana ankum jam'ukum ma kuntum tastakbirun, yawan ku da irin girman kai da kuka nuna bai tsinana muku komai ba. Ma'ana da kun yi tawazu a madadin girman kai, da shine zai me, zai amfane ku. Amma da kuka yi girman kai a madadin tawazu, sai girman kan kuma bai tsinana muku komai ba gobe kiyama. Ina fata an fahimta. Allah ya ce zuyyina lilladhina kafaru alhayatud dunya wa yaskharuna min alladhina amanu, kafirai an kawata musu duniya har ma dariya da izgili suke wa mummunai. Sai Allah ya ce walladhina taqaw, amma su masu takawa din da yau ake musu dariya, fawqahum, suna saman waɗancan masu girman kan da kafafa, yawmal qiyama, a ranar tashin kiyama. Kaga mummunai a gidan duniya tawadu suke ciki da kaskantar da kai suke ciki. Idan kafirai sun wuce sai su rinka musu dariya, wai zaman rubihim ya ta zama zuwa har sai su rinka nuna juna dubbe su, wai waɗannan wai su ne mummune, wai su ne na Allah, na Allah ne, ya ta zama zuwa ke nan. Wai zan kalabu ila ahlihim kalabu fakihin, su koma cikin iyalansu suna masu alfahari, suna masu jin daɗi da kafafa, dan suna ganin suna da kaza, suna da kaza, suna da kaza, irin wanda mummune ba su da su. Wai zara'ahum qalu inna ha'ula'i la dhalu وما أرسلوا عليهم حافظين. سألت فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. تو أيوكوا ممنيس السلام والنداريه ده كافرين سكي موسى أجدان دونيا على الأرائك ينظرون سنا زوني أكام ونقدون قاسيتا أجي جنجي كوتا مرقا إمارة أبو بكر قمي سي أجين سيري واتو سبطان جنجي نمو أجين سيري مانا أجي جنجي ده زمانا قاسيتا أكام قدان صروتا سنا كلان كافرين سكين كسكنش sirama abin nan da kafirai suka yi musu. Shine sai Allah ce hal tuwibal kuffaru ma kanu yafalun, shin kafirai an yi musu sakamakon abin da suka kasance suna yi ko ba a yi ba? An yi. Idan dai tunda dai haka za a tashi kiyamar, ma'ana an riga an gama da su kenan. Duk wannan sai bayar da sakamako gare mu ya ɗan uwa musulmi, cewa ashe ya kamata mu zama masu tawazu, domin kishiyar tawazu shine mai girman kai, kishiyar girman kai kuma shine kaskantar da kai, wato tawazu kenan. To bayan sun faɗi wannan magana, Allah ce udkhulul jannata la khawfun alaykum wa la antum tahzarun. Malamai suka ce Allah ne zai ce wa da su wanda suke tozon la'arafi, kan wannan tudun al-arab sai a ce udkhul al-janna, kun gama zama da kuke na wannan wuri na wucin gadi, yanzu ku je ku shiga al-janna. La khawfun alaykum wa la antum tahzanun, ba mu tsoratar da ku ba mu bakin ciki. Wato am dan jinkirtar da su a wannan lokaci saboda daidaituwa da aka samu tsakanin munanan ayyuka da me da kyawawa. To amma tunda suna da tauhidi, falalar tauhidi sai ta rinjaye, sai kuma a ce to je su ga al-janna da karshe, dan ba za su dawo akan tauzan al-arab ba. Da haka duk wanda ya hauto zan larabi kan ayya tsira dan bai karshe dai zai shiga aljanna, magana ce ta bai shiga a karan fari ba. To ita kuma aljanna ai magana ce ta a shiga ko ba haka ba, tunda dai ana tabbatin in an shiga babu fita, in an shiga aljanna babu fita. Wannan shine alƙawarin Allah subhanahu wataala. Ya gama da ayoyin kenan ko? Hadisi na gaba shine hadisin da aka karbo daga wani ne, daga Anas sai ko? To littafin dai da yake ba na bane bai sai tsallakewa yake. Wa Iyad bin Himar radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna Allah awha ilayya an tawadu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabqi ahadun ala ahad, rawahu Muslim. Wa Iyad ibn Himar, an karbo hadisi daga Iyad bin Himar, Allah shi kare da gare shi, qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah da damuncin Allah tabbata gare shi ya ce inna Allah auha ilayya an tawadu, Allah ya yi mun wahayi cewa lalle ku yi tawadu ko mummunai, ku kaskantar da kai ya ku mummunai, hatta la yafkhara ahadun ala ahad, har ya zanto wani bai yi wa wani alfahari ba. Karka ce ai na fi wani kaza, ai gidanmu sun fi gidan wani kaza, ai mu gidanmu kaza ne, ai mu matsayinmu kaza ne, a'a kar wani ya yi wa wani alfahari, wala yabghi ahadun ala ahad, kar kuma wani ya zalunci wani. Shine wala yabghi ahadun ala ahad, domin albaghyu shine zalunci, zaluntar mutum a dukiyarsa ko jininsa ko abin da ya shafi mutuncinsa shine albaghyu, wanda ke haramun ne. To wannan sahabi kenan wanda ya rawaito wannan hadisi Iyad ibn Himar, hadisin Imam Muslim ya rawaito, rawahu Muslim. Iyad ibn Himar, lafazin Himar a larabci kan ba jaki ba kenan, Himar ai shine jaki. To karwo ne ce a to kenan a cikin sahabbai akwai mai suna jaki, kasan wani zai fahimci hadisin ba daidai ba. Shi Iyad din shine sahabi, amma babansa shine Himar. To wannan baban nasa ba lalle bane zanto sahabi, ta ewa suna ne nashi tun da jahiliya, kuma ya mutu bai riski musulunci ba. A yanzu ni ba ni da tarihin sa, ban sani ba ya riski musulunci ko bai riska ba, da ya riski musulunci ya shiga musulunci ko bai shiga ba, amma dai abinda muke da tabbas a kansa suna ne daga cikin sunayen mai jahiliya. Amma shi Iyad din shi ake magana a kansa, domin da ka'ida ta addinin musulunci, a yau idan wani mutum ya zo ya musulunta, da sunansa Jacob sai aka mai da shi Abdulrahman, ko da sunansa John sai aka mai da shi Ishaq. Misali lokacin da aka mai da shi Ishaq, ko babansa shi kuma yana nan da suna na Arna, kila ma baban nan shi ya mutu, kila yana nan a cikin addininsa na gargajiya bai shiga musulunci ba, dole mu kiraye wannan Ishaq ibn Jacob ko Ishaq ibn John, ko ba haka ba? Dole mu ambaci haka, a musulunce ba a yadda ba mu canzawa uban suna tunda shi bai zo ya shiga musulunci ba. Amma lalle ne wannan dan mu jingina shi da wancan baban nasa, kuma da sunan da baban nasa yake da shi a gargajiyarsa, ka'idar musulunci kenan. To kaga Iyad shine zaka yi tuhuma, suna ya halatta ko bai halatta ba, kowa san Iyad suna ne kyakkyawa. Amma Ibn Himar to kaga wannan wani abu ne na daban, sunan babansa kenan Himar. حديثي نقبع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لقد من ذا الله تعالى من تثبت قريش ياتي ما نقصر صدقة من مال دقي صدقة باتا توي دوتيا وما زاد الله عبدا بأفو إلا عزة دقي با أبند الله كار وباوى إذن يزوم أفوى فاتيت وككا لإزة وما تواضع أهد إلا رفعه الله ba wanda zai tawazu ya zo mai kaskantar da kai face Allah ya daga shi sama. Shine malamin suke cewa duk wanda yake son ya samu daukaka to ma babban mabudinta shine tawazu, duk wanda yake so ya so kaskanci a kansa da kasuwa to yayi girman kai ya gani, da yayi girman kai sai zama kaskantacce. Na farko dai Allah ya halicci zukata, zuciya a duk inda zuciya take, wannan ko kafiri ne ko mummuni ne, zuciya tana son mutumin da yake nuna shi ba kowa bane ba. zuciya tana kin dukkan wanda yake son shi wani ne, ai tana kin sa duk wanda yake nuna ni wani ne sai zuciya ba ta son shi. Yanzu koyo a ce da wani da wani duk ƴaƴan sarauta ne, ga wani yana yi wa mutane kallon hannun kaji, idan ya fito baya ba su hannu baya kallon su, in ka ga yadda shi ya ansa ciki ciki, amma ga wani dan sarauta ne ya gaji gidan sarauta amma kaskantar da kai baka ganewa ba, har sai an yi bayani a ce wannan kaza ne, sai ka ji zuciyarka tana me, tana son shi, tana kauna shi, ba kyauta yake ta maka bai taɓa yin komai ba, amma sai ka ji zuciyarka tana son shi, har ma sai a rika mamaki wani dan gidan sarauta ne, wani basalake ne, wani mukami kaza kaza shi, sai shi ne kaza 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 kuma yake kaza, sai ka ji zukata suna son shi ba tare da ya ba su komai ba, amma an ce mai girman kan ko da yana yi ne raba kuɗi zukata dai ba sa son shi, za su karɓi kuɗin su kashe kuma a zuci kuma ba sa son shi. Saboda haka mabuɗin samun matsayi a wajen Allah da wajen mutane tawazu na ɗaya daga cikin mabuɗa, ba yanda za a yi mutum ya tawazu face sai Allah madaukakin sarki wato ainihin ya ɗaukaka shi. Abinda wannan hadisi ke nunawa kenan, wanda shi ma Imam Muslim ya rawaito shi. Wa anhu qala, an karɓo hadisi daga Abu Hurairah da yace, in kanatil amatu min ima'il madinati la ta'khudhu bi yadin nabiy sallallahu alaihi wa sallam فتنطلق به من كتر هنا حديثا تو كاغا شيسا نيكي cewa ni na fusar littafi na kai tsaye magana kan in rike shi kafin mu koma nan din. Wa an Anas radiyallahu anhu, an karbo daga Anas dan Malik Allah shi kare da gare shi, annahu marra ala sibyanin fa sallama alaihim, Anas dan Malik ya wuce ya samu yara kanana suna wasa, asibyan yara da basu kai balaga ba, kila yin shekaru bakwai ko takwas a takashi dai donal blue ba su kai shekarun balaga ba, ya wuce ya ga yara suna yara daga cikin yara kanana, fa sallama alaihi sai ya musu sallama, wa qala sai kuma yace, kana annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaf'aluhu, manzo Allah ya kasance yana yin haka dan haka sai nayi. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. Abin nufi yana daga cikin halayyar annabi wa yara kanana sallama, to idan ya zanto yara kanana annabi na musu sallama, to manyan fa wato min babu aula kenan, sun fi cancantar ma ai musu sallama kenan, to amma yanzu wani zai manyan zai wuce ba zai musu sallama ba. Sannan kuma muna da wata dabi'a, wani lokaci mukan yi sallama ga wanda muka sani, sannan kuma mukan yi wata dabi'a wani lokaci wai mu ba za mu yi sallama ba sai an yi mana sannan sai mu ansa, to ya kamata dai mutum ya yi sallama ga wanda ya sani da wanda bai sani, an gane ku? Tunda manzo Allah ya kidaya wannan ɗaya daga cikin ababai da ke sa mutum gidan aljanna, wa taqra'u salama ala man arabta wa man lam ta'rif, wato kai sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba, duk wanda ka ganshi da alama ta musulmi ne kawai kai masa sallama, bar tabbatun cewa zai yi ko ba zai ba, zai ansa ko ba zai ansa ba, wannan ruwansa, amma dai kai ka sauke nauyi da kace assalamu alaikum, shi kuma idan ya ce wa alaikum assalam ka kai da shi kun yi tarayya cikin lada, in kuma yake cewa yayi banza da kai to shine ya hasara, amma kai ladan ka yana nan a wurin Allah ranar tashin kiyama. Wa anhu, an karbo daga Anas dan Malik kala yake cewa, in kanatil amatu min ima'il madinati la ta'khudhu bi yadin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, baiwa cikin bayi na mutanen Madina ta kasance, la ta'khudhu bi yadin nabiy sallallahu alaihi wa sallam, bi yadin nabiy ta rike hannun annabi, fa tanfaliqu bihi, ta jashi zuwa inda ta so, haisu sha'at, inda ta ga dama, kamar annabi na tafiya tare da sahabbansa ko yana keɓance da sahabbai, sai baiwa ta zo, kila yarinya ce karama, kila ko mai kananan tunani ko karancin karatu na addini, ita dai kawai tana ganin wannan annabi ne kuma tana da buƙatar waɗansu tambayoyi kuma na sirri, ba ta son kowa ji, sai ta kama hannun annabi sai ta ja shi, annabi ba ya ce ki saki hannuna ya ɗaga shi da ni, sai ya bi ta inda ta tsaya ya tsaya, ta faɗi dukkan buƙatunta manzo Allah ya faɗa mata, ta yi tambayoyinta ya ba ta ansa, sannan kuma ya dawo, yanzu shugaban jama'a gaba ɗaya ya zo. Wato wannan kaiwa matuƙa ne wajen tawazu'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wato manzon Allah yana kiwatar halayyar mutane da suke tare, kaga sahabi daga cikin sahabbai da suka san shi suke tare da shi kuma suka ladabtu da ladubba na musulunci irin yadda annabi ke musu kwarjini, waɗansu sahabban wanda suke nan nesa nesa su wannan kwarjinin ba sa ganin shi, sannan wanda suke da shi a cikin Madina irin yadda annabi ke musu kwarjini na kauye da kila sai a wata ya zo su ɗaya ko sati ya zo su ɗaya Madina, baya musu wannan kwarjini. Da wani sahabi yake cewa ya so da dama mukan so ƴan kauye da suke zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ba dan komai ba saboda su duk abin da ya fito daga bakin su na tambaya za su faɗa. Manzo Allah kuma sai ta ba su ansa, sai mu ta samun ilimi, mu kuma in muna nan sai mu ta jin nauyin mu tambaye su ko kar mu tambaye shi, saboda annabi na musu kwarjini. Amfanin kawo wannan shi ne mai dan in ce da ku, kasancewar wata ta zo ta kama hannun annabi ta ja shi gefe guda baiwa cikin bayi na mutanen Madina, wannan baya nuna ita ce halayyar dukkan mata na Madina. Ina fata kun fahimta saƙon da hadisin ke isra mana, sauƙin hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma wannan ba shi ke nuna kuma halayya na cewa duka ƴan Madina haka suke, duk wata mace take ta fita ko sai ta kama hannun annabi ta tafi da shi. Ka san wani zai iya karanta hadisin ya fahimci haka, wanda ko ba haka hadisin ke dubi ba. Don daga cikin mutanen karkara da wani ya zo yana bin annabi bashi ya kama rigarsa ya jawo shi ya ce dama ko iyalan gidan Abdulmuttalib kun shahara da taurin bashi ba ni bashi na, yanzu sai ka ce dukkan sahabbai haka suke. Ai wannan hala ce istisna'iyya, wato wani abu ne wanda yake ɗaya cikin dubu ko ɗaya cikin miliyan, wanda baya bayar da hoton sahabbai cewa haka suke, kasancewar wani mutum ɗaya ya yi mai ya yi kaza. Ina fata an fahimta. Kasancewar ma'iz ya yi zina ya zo gaban annabi ya ce a jefe shi ya yi zina, wannan baya ba da hoton sahabbai gaba ɗin su cewa su ɗin mazinata ne, a'a wannan kashi ɗaya ne cikin dubu, baya ba da hoton gaba ɗaya hukunci. Ai ya ishi alfahari wa lokacin sahabbai da suka rayu, inda abin ai alfahari da shi ne ya zanto sun rayu da annabi tsakanin shekaru 13 na Makka da shekaru 10 da Madina, shekaru 23, amma tsakanin wanda aka yanke wa hannu da wanda aka yi wa bulala da wanda aka jefe a sakamakon zina, in ka lissafa su gaba ɗaya a cikin littafin sunna ba za su wuce mutum 10 ba, in dai a lokacin annabin ne cikin shekaru 20 da kaza. To wani irin zamani ne a ce a cikin shekaru 23 tsakanin mazinata da ƴan giya da waye da aka yi wa haddin an kama su da laifin kirikiri suna yi ko su zo su faɗa da kansu gashi suna yi, dukkan su sun ce mutum 10 ba, ko kaddara mutum 20 a cikin shekaru 23, ma'ana kowace shekara an samu mutum ɗaya. To kai yanzu a cikin kowane awa ɗaya mutum nawa za a samu a garinka? Tsakanin ko dai wanda ya sha giya, ko wanda ya zina, ko wanda ya fasikancin namiji da namiji, ko mace da mace, ko wani aikin ɓarna da wanda ba wannan ba, a cikin kowane awa ɗaya mutum nawa za a samu a garinka? Ma'ana dai duk wannan abu bai da ke hikaitowa na sahabbai, wato hala ce istisna'iyya. Abinda nake nufi da hala istisna'iyya, wato ɗaya cikin dubu, ɗaya cikin miliyan, wanda baya bada hoton abu, ba shine actual picture na lokacin rayuwar sahabban manzon Allah ba, a'a abinda yake actual picture nasu, hakikanin hoton zamanin su, taqwa, tsoron Allah, tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, wannan shine a hakikanin hoton lokacin su. Amma ba shan giya da fasikanci ba irin yadda waɗansu suke kokarin su munnawa sahabbai su ci mutuncin su. Allah ya sa mun fahimta. Wannan hadisi rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya rawaito shi. Wa an al-Aswad ibn Yazid qala sa'altu Aisha radiyallahu anha ma kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yasna'u fi baytihi, qalat kana yakunu fi mihnati ahlihi, ya'ni khidmati, يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. أنكر أون حديث دقى الأسود ابن يزيد، الأسود ابن يزيد تابعيني، قال إتي سألت عائشة ناتم بأمنا عائشة الله شكال يدى أدريتها، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع في بيته. يا النبي كذونا أجدانسا ya tambaya ne dan ya tsaye gumi ko dan shi ma ya je zauna a gidansa da iyalinsa haka? Ai ba dan tsaye gumi ba, sai dan shi ma ya ji, idan ya ji sai ya je ya kwatanta wannan a zamansa tsakaninsa da iyalinsa. Sai Aisha ta ce da shi, kana yakunu fi mihnati ahli, manzo Allah yakan kasance a cikin yiwa iyalinsa hidima, wanda take wani aiki ya taya ta, in wata tana shara ya taya ta, in wata tana wani gyare-gyare ya taya ta, fi mihnati ahli kenan, yani khidmatu ahli, yana nufin wato hidima wa iyalinsa. Fa iza hadaratis salatu, amma idan lokacin sallah yayi aka ce an kira sallah, kharaja ila salati, to kuma komai ya kare sai annabi ya tashi ya fita masallaci. To me wannan ke nuna wa? Kaiwa matuƙa wajen tawazu'u annabi ya tsaya na iyalinsa hidima.
cikin mu waye wa matarsa hidima, ko waye ke wa matarsa hidima, ko irin da wasa din nan dan ta dan ji dadi so daya a wata, so daya a mako, ko dai ba wanke wanke ba dai, wani abin da ya haka na hidima, wani abin da zai dadada mata rai. Dauka cewa to ai tunda dai ya kawo abinci ya kawo sutura, to ai ya riga ya gama dadada rai. Yanzu kam abinci ai babu shi a wadansu gidaje da dama, gaskiya ne babu abinci a wadansu gidaje da dama, amma abinci ba shine makasudin zuwan ta gidanka ba, inda dan tuwo ake aure da wata bazata ya aure ba, a gidansu ma akwai tuwo, a ce akwai wadansu abubuwa da dama da ake yin aure da su. To dan ka kawo abinci a ce ai magana a ce wai kin rasa ci ne kin rasa sha. Na faɗi wannan magana saboda wallahi duk wanda yake aikin karantarwa ko malanta zai tausayawa mata idan ya ji koke-koken da dama da mata suke tsakaninsu da mazajensu. Miji ya gallaza mata ta je ta faɗa iyayenta, kuma iyayenta ta ce ki dai ki je ki zama hakuri, ai kowa zama hakuri yake, kin rasa ci ne kin rasa sha ne in banda fitina irin taki. A'a, ai ya kamata su fahimta cewa ci da sha ɗaya ne daga cikin ababai da ake yi a cikin aure, amma ba shi kaɗai ba ne aure. Ba shi kaɗai ba ne aure. A kowace za ka ba ta abinci mai kima, amma ko mutum yana wulakanta ka, kaga ba za ta ji daɗin wannan abincin ba. Sai ka bata abinci kasa da darajar wannan, amma kana mutunta ta sai ya fi mata garbi a baka idan ta ci. To ashe wannan mutuntawar ita ce take da matukar muhimmanci, wanda shine ake nufi a nan gurin. Ba wai hidima ya zama yaron ta ba, ya zama kankantacce a gabanta da kaza da kaza. A'a, hidima wanda take cikin wargi, cikin raha, cikin wasanni. Bata ankar ba ta fita kafin ta dawo, ka gyara shimfidar daki gaba daya, ka share dakin, ka gyara shimfidar daki, ka yi wa fulalluka wani jeri da bata taba yi ba. Sai dai nuna miki wani sabon style, kin taba irin wannan ne? Wannan sai ya sa mata wani farin rai a cikin zuciya, ta ji cewa lallai ita mace ce a gida, ita kadai take tafiya ba mai kallanta, amma sai kaga tafiyar da take tana taka kasa da karfi, irin ba dama ce. Duk mace a duniya da fa mahaifinta ya bata naira 100,000, wallahi idan mace ta san kimar aure gara mijinta ya bata 5,000 ta rinka alfaharin ai shi ne neman. Ta fi jin alfaharin wannan da daɗin wannan da gardin wannan. Wani ya mata hidima rabin sama da wannan, mijinta ya zo mata ya rikan kanuwa ba ta taka karata kare ba, sai ta ji wannan ya fi kima. To wannan ta sa manzo Allah ke gudanar da iyalinsa a wannan yanayin. Rawahu al-Bukhari. Wa an Abi Rifa'ata Tamim bin Usayd radiyallahu anhu qala intahaytu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa huwa yakhthu fa qultu ya rasulullah rajulun gharibun جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي حسفت قوائمه حديدا فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها رواه مسلم. وعن أبي رفاعة an karbo hadisi daga Abu Rifa'a Tamim ibn Usayd radiyallahu anhu, shine Tamim ibn Usayd, Allah shi kare da gare shi, kale yace in tahaytu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa yakhthub, na tike zuwa ga annabi alhalin yana cikin huduba, bai fata hudubar ba, ta juma'a ce, ta idi ce, annabi dai yana cikin huduba. Fa qultu, sai nace da shi, ya rasulullah, ban ma bari wai ya kare hudubar ba, tunda shi ya zo ne daga kauyen su, daga wani gari. Sai na yanke shi na ce, ya rasulallah, ya manzan Allah, rajulun gharibun, mutum ne bako, ja a yas'alu an dini, ya zo yake tambaya game da addininsa, yana nufin ni bako ne ba a garin nan nake ba, abin da ya kawo ni daga garin mu tambaya, saboda haka shi yana ganin ba zai iya hakuri ba har sai an kare huduba, abin da ya kawo shi kawai a faɗa masa ya tafi sa, ko kuma ya zo na daga baya ya ji hudubar. La yadri ma dinuhu, mutumin nan da ke gaban kan ke tambaya bai ma san meye addininsa ba. Shi dai yayi musulunci a jumu'a, ya furta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yanzu yana son ya san tafasil, menene mafi muhimmancin abin da ya kamata ya sani, sannan mai bi masa, sannan mai bi masa, abin da ya kawo shi kenan. Yace fa aqbala alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya fuskanto inda nake ga dangada, wa taraka khutbatahu, ya bar hudubar, hatta intaha ilayya, har sai da ya tike inda nake. Fa uce ba kursiyin, sai ya tsaya ya kalli sahabbai, alamar yana so a kawo masa kujera, sai aka zo masa da wata kujera, hasibtu qawa'imahu hadidan, na tsammaci kafafuwan kujerun nan na karfe ne, me ya alakar wannan da wannan hadisi? Mu yanzu bai faɗa mana, bai tambaya ba, shi ne alakar mu ba, sai ya faɗa mana kujerar ta karfe ce ko ta katako ce. Amma sahabbai suna da wannan don su nuna ƙarfin ƙwaƙwalwarsu. Za ka ji wani ya ce, na je wajen malami na wani na yi sallama, ya fito yana mana hadisi a lokacin nan, ni da wani ya fito da wata farar riga da maballi uku, ya balla biyu, ɗayan bai balla ba. Yanzu wannan dimbin ya shafa hadisin a ciki, bai shafa hadisin ba, amma dai abin da yake so ya ce mana ya haddace komai a wurin. Wato kenan kaga tunda neman ilimi ya zo, abin da ya shafi annabi shi a wurin sa karatu ne. Tun daga akan abin da annabi zai zauna kujera, shi ya halatta mutum ya zauna san kujera ba zai biye ba. Sannan idan ya zanto kujera kawabinta na karfe ne, ashe ya halatta. Yi kuma ya halatta a zauna kan kujera karfe ta katako ba, ashe ita ma ya halatta. Domin ko ba komai dai katako dai kam, ai bai kai karfe kima da daraja ba. Ma'ana kila shi abin da yake so ya fikaito mana kenan cikin hadisi. Domin Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, gabaɗaya rayuwar annabi din darasi ce abin koyi. Tun daga zamansa da me zai zauna a kai, da me zai ce, me zai faɗa, me zai aikata, dukkanin shi abin koyi. Yace hatta qawa'imahu hadidan fa qa'ada alayhi, sai ya zauna kan wannan kujera, wa ja'ala yu'allimuni, sai ya fara yana ta karantar da ni, mimma allamahu Allah, cikin abin da Allah ya sanshe shi, ni ma yana sanar da ni. Hatta thumma ata khutbatahu, sannan ya tafi je wajen hudubarsa, fatan ma'akaraha, ya karasa ragowar hudubar. Wato kaga anan gurin annabi yayi mura'atin wannan mutumin. In ma dai mu ce kwata kwata bai san musulunci, bai zo ya zo ne da a faɗa masa musulunci ya shiga. To kaga yana da kyau a yanke hudu ba dan shi a sanar da shi addinin musulunci. A yanzu idan kana hudubar juma'a, sai wani ya zo ce zan shiga musulunci, ba a ce kai ku ce masa abari sai an gama hudu ba ake. A'a, sai a kira shi, sai a lakana masa kalmar shahada, a faɗa masa yadda zai tsarki, ya zo ya zauna, shikenan kuma a ci gaba da hudu ba a ƙarasa ta. Imma kuma ya san addinin a jumlace, lakinnahu la ya'rifuhu tafsilan, bai san shi filla filla ba, sai yake tambayar ba'd at-tafasil, waɗansu ɓangarori da yake son a yi masa bayani filla filla. Sai annabi ya dakatar da hudu ba, ya sanar da shi, sannan kuma aka ci gaba da hudu ba. Ashe idan an yi haka hudu ba mu ta lalace ba. Bai laifi ba, tunda yana son ya isarwa wancan cewa zai musulunta. Lokacin na aidan larurar ta kama, larurar ce ta kama, wannan larurar ba ta nuna cewa a nan gurin mutum ya yi kuskure ba. Wannan hadisi rawahu Muslim. Babban ɗan yatsa da manoniya da ɗan yatsar tsakiya, a haka yake ɗaukan abincin. Kaga ba maganan katuwar loma kenan, musamman idan kana ci da jama'a, yana daga cikin ladabin cin abinci tsakaninka da jama'a. Ko kai kaɗai ne ka rinka ci kaɗan kaɗan daidai yadda za ka iya taunawa, ka haɗe ya fi sama da ka rinka ɗauka da yawa, wannan ya nuna haɗama kenan. To balantana in kana ci da yawa, sannan kuma idan abu kwaya kwaya ne lokaci da kuke ci da mutane da yawa, shi ma makaruhi ne ka rinka ɗaukan bibiyu ko sama da ɗaya, kamar bibiyu ko uku uku, kamar ana cin dabino, kowa ya ɗauki ɗaya cikin tawazu, kai ka sai ka ɗauki, ko ana cin ɗan wake ko wani ka ɗauka daɗe, kai kana ɗaukan bibiyu, wannan duk makaruhi ne. Yana da kyau a kiyaye wannan ladabin cin abinci ne. To manzo Allah da yatsa uku, dan Allah idan mutum zai loma da yatsa uku, kan kaga ai karama ce. Haka annabi zai sa ya gutsura abin da zai gutsura sai ya ci. To kuma idan ya gama sai ya saɗe hannun shi, ba wai zai ɗauko tishu paper bane ya goge hannunsa, ko ya je ya wanke ya sa sabulu da turare da sauransu, a'a, da yatsun sai ya suɗe, sannan kuma daga baya ya je ya mai ya wanke. Duk wannan alama ce ta tawazu da kaskantar da kai. Ci da hannu ɗin alama ce ta kaskantar da kai, suɗewa bayan an kammala alama ce ta kaskantar da kai. Wa qala, ya kuma ce, idza saqatat luqmatu ahadikum, idan lomar ɗayan ku ta kubuce, luqma ita ce loma. Wato dai kalmar larabci ce, amma dai a Hausa aka yi mata wani canji. Falyumit anhal aza, ya kawar da dattin da ta taba ko wani abin da ya ga bai natsu da shi ba, ya gutsire daidai inda ta taba kasa, sai ya mai ya ke cire shi. Wali akulha, amma ya cinye lomarsa. Haka manzo Allah ya faɗa. Wala yada'aha lishaitan, kar ya bar wa shaitan. Wa amara an naslata alqas'ata, sannan annabi yayi umarni mu rinka wato anishin suɗe akwashi ko dukkan mazubi da muka ci abinci, alqas'a, wato mu suɗe shi bayan mun ci, kar mu bar shi a haka. Qala ta fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum albaraka, dan ba ku san ba a ina albarka take, a wanda kuka ci ko a wannan wanda kuka bari akan plate ba ku cinye ba. Kila ka cinye wancan gaba ɗaya, ka bar albarkar a mai a ƙarshe. Tunda manzo Allah ya nuna albarkar abinci shi ne wanda yake na ƙarshe, shi yasa yake suɗewa, don saboda lokacin da ka suɗe kwana abincin, to ma'ana
ka cinye albarkar kenan gaba daya. Amma idan ka bar wani abu da baka tsaye ba, to shikenan kila kuma anan albarka take. Amma kai ka ci abinci sai dai baka ci albarkar ba. Hadisi na sahihi Muslim ya ruwaito shi, kila saboda tasirin rayuwa ta zamani, kila sai mu riga ganin yanzu idan mutum zai wannan kamar ma wani nau'i ne na kauyanci ko wani kwadayi ko menene da sauransu, ba haka bane ba. Mutum yana koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato wannan shine ke nuna kai musulmi idan ka dauki wannan, kana da cikakken identity, kana da cikakkiyar huwiyya, dangantuwa zuwa ga al'umma annabawiyya al-muhammadiyya, dangantuwa zuwa ga al'ummar annabi kai tsaye. Dan wani ya ci bai sade hannu ba, ya wanke hannunsa, dan wani ya ci yana ganin katsa kwano ko sada kwano ko lashewa ko wani abu kazanta ne ko kauyanci ne, kai na ruwanka da wannan. Dan wani ya kici da hannu, ya tsaya da wani cokali mai yatsu da wata wuka yana dinje yanka haka da sauransu, duk wannan bata lokaci ne. Wallahi idan mutum ya wanke hannunsa sai ya fi jin dadin abincin sosai da sosai. Shi yasa kaga su turanin Ingila suke wannan karir, amma bai America ba abin da ya masa zafi. Zai tsaya ne ya kama cinyar kaza da kyau, kamar ayar koshi daga sama. Amma turanin Ingila da ƙarya da dan haka a murmutsai haka da wani ɗan fulawoyi a gefe guda, duka tsaya dai ka ci abinci cikin tawazu da kaskantar da kai, kuma ka ci ka raba cikin ka kashi uku, kashi ɗaya abinci, kashi ɗaya na ruwa, kashi ɗaya numfashi, sannan ka ɗauki daidai abin da shi zaka iya cinyewa, haka sada kwano. Dan ɗauka da yawa shike sa ba zaka iya cinyewa ba. Kuma ka bar shi haka anan albarka take, kuma an kai shi ko an jefar a bola ko an zubar, musamman ga wanda zai ci abinci a restaurant, wanda ba wani ko a wani kasaitaccen hotel, wanda wai ana ganin cinyewa gaba ɗaya ɗin ma wai ƙauyanci ne. Tunda dai ba wanda zai tare da ya ce mun ni dan kauye ne, sai dai faɗa bayan fada nan zai ta faɗa mana nan rana da shi. Sai ka sai daidai abin da ka san shi zaka iya cinyewa. Amma ai albasaranci ne ka sayo da yawa, an kawo wannan, an kawo wannan, an kawo kuma ka sa a gaba, ka ɗansu ɗan kaɗan ka tashi wai kana wata ƙarya, an kawo maka bil kana nan zazzare ido ka zaro kuɗin ka bayar, nan gurin ka bar abinci a haka, ka bar dan albarkar a nan gurin. Kila ma bai koshi ba, wallahi gaskiyar ka kila ma bai koshi ba wai. Amma tunda musamman idan aka yi bisa ga dace ko bisa ga aure, kuma akwai ƴan mata a wurin suna zirga-zirga, to shi so yake irin ya burge din nan, irin shi ba dama ne. Na ruwan wani burgewar minti biyar, kila daga nan ba za ka sake ganin dabara abu da ita ba, ba ta sake ganin ka ba abu da, sai me kuma? In mata ce maka dan birni ba ta sake ganin ka ba, in mata ce maka dan ƙauye ta faɗa a nan magana ta ƙare, ba wanda zai ga map din akan kuma tinka na dama ko na hagu, ka riga ka yi tafiyarka. Wa Abi Hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'al ghanama. Haka ne mazal sai sunan yake ce na kike da wannan ne, na karasa wancan kai ne ba sai ba, inna kum la tadruna fi ayyi ta'amikum al baraka, na karasa kai ne kokin yadi kake wallahi alam. Abu Hurairah yace daga manzo sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yace ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'al ghanama. Allah bai taɓa turo wani annabi ya faci ya kiwon dabbobi. Ina jin sharhin da muka yi a darasin da ya wuce ya wadatar ba sai mun maimaita shi ba nan. Dan makamancin sa ya gabata. Qala ashabuhu, sai sahabbai suka ce wa anta, ko kai ma? Fa qala na'am, eh kuntu ar'aha ala qarari tali ahli makkah. Na kasance ina kiwon dabbobi a bisa ga waɗansu ƴan tararai ko siyarsa da ake bani ga mutanen Makka. Rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi. Kiwon dabbobi cikin darussan da zamu koya, wato tawazu'u kenan. Wa anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal, daga annabi da Allah ya tabbata gare shi, kuma hadisin aslinsa daga Abu Huraira, annabi yace law du'itu ila qura'in aw zira'in la ajabtu. Wallahi inda za a yi walima, ya zanto babu abin da aka dafa sai kura, wato cinyar gaba ta rago ko ta akuya, la ajabtu, zan ansa. Idan aka kira walima kamar wannan cikin masallacin a ce cinyar rago ce kadai a wajen, kaga abin da mutane za su samu yana da yawa ne? Maza Allah sai ku zan iya ansawa in ji. Wato ina nuna kaskantar da kai gare ki. Walau uhdiya ilayya zira'un aw qura'un la qabilt, inda za a bani kyautarsa ba zan daina ba in ce yayi kadan, zan iya karba. Wato sai nuna baya daina kyauta kenan, sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda kuma yadda ɗabi'arsa take baya daina abinci. Idan ya ɗauka ya ji yayi masa, ya ci, in bai masa ba sai ya kyale, amma ba zai kushe abincin ba. Annabi ko gishiri ya yi yawa ba ya cewa kai gishiri ya yi yawa, kai yaji ya yi yawa, sai dai kawai a gare cewa bai ci ba, bai burge shi ba kenan ba zai ci ba, amma dai ba zai kushe. Allahu alaihi wa alihi wa sallam. Rawahu al-Bukhari Bukhari da to kun ga ko wannan ladabin yana da kyau kure da gaske. Yanzu idan ka je bakunta gidan wani abokin ka yayin shiryo abinci da yake gani na kasaita ya ga baka ci ba kila in baka cin ba ba zai damu da yawa ba saboda in ka faɗi dalilin rashin cin. Sai ai yaji yayi yawa. Kaga sai yaje faɗa mata sai kike kuma kin cika yaji. Ita kuma dai sai ta ji babu dadi ta kunyatar da mijinta. Ko kuma ai gishiri yayi yawa. Aje a faɗa mata sai kike kuma shiri sai kin je kin cika gishiri. Wannan kalmar gishiri yayi yawa kai baka san matsalar da za ta haifar ba bayan ka saki. Kai shiru ka kyale kai dai ka ce ko da yake dai wannan na dan cona wa makamanci wannan ko kaza kaza babu wata ko dan abu kaza dai ko dai ruwa ko dai wani abu haka da sauransu. To kai kuma shi yasa yana daga cikin kai kuma ladabin tarbabba ko. Na farko ba a san kai takallufi. Takallufi shine ka je kai abin da yafi karfin samun ka ba a yadda kai wannan ba ka yadda tarban ba ko. Za ka yi abin da dai samun ka kuma babu almubazzaranci. To idan kana so bakon ka ya ci abincinka musamman in akwai yar kunya tsakaninka da shi to kai masa kala-kala. Ta yadda in bai ci wannan ba. Zai ci wancan, in bai ci wancan ba zai ci wancan. Duk wanda kai wa kala kala, ya zanto kala biyu ko kala uku ko kala huɗu idan kana da hali, ko wanne ba sai an yi shi da yawa ba. Idan mace ta iya sarrafa abu ba wai sai an yi shi gari guda ba, amma za a yi shi kala kala, kala kala kuma kaɗan kaɗan gashi nan gurin. Sai ga mutum ya ci wannan a ciki sai ka ga ya samu wanda zai ci. Amma idan kai kala ɗaya kuma ya zanto irinsa ne wanda dama baya ci shi, to ka ga ya shiga cikin kunci. Ko dai idan wanda baya da ladabin karɓi shi ma bakunta ne ya faɗa ma ayi kaza kai ba za ka ji daɗi ba ko kuma ya cije bai faɗa ba kuma ƙarshe shi ne zai kwanda yunwa idan baya da wata dabarar da dawa kansa ko ya shiga waɗansu wurare ya je ya ci da sauransu shi yasa idan za ka tafi wani gari ko mun girman wurin wanda za ka je wajensa to ya kasance akwai ƴan kuɗi a aljihunka idan aka yi maka wani abu wanda bai maka daidai ba. Ba za ka ce bai maka daidai ba, za ka yi ɗan ƙoƙari ka ci ɗaya biyu uku da sauransu kuma ka sha ruwa kuma a hira idan an tashi an tafi kai kuma sai ka sulale sai ka je wurin ka ci abincinka. Ai, ba ta san me ya faru ba. Abin da duk mutum ya maka karkare na, sai dai kuma idan kana ganin ba shi kake sha'awa ba kuma kana da ƴan kuɗin ka shikenan, shi baka je ba shi cikin kunci ba, kai ma baka je ba kanka cikin kunci ba. Shikenan kun girma ma juna tsakanin kai da shi. Wato, ko waɗansu ƴan uwa bari in ba ku wani labari, ku yi haƙuri. Waɗansu ƴan uwa suka gayyace ni lacca a wani gari. To sai na tafi kuma rashin sa'a na tafi ni kadai. Ina ce wajen 96 ne ko 97 na tafi ni kadai. Na isa garin da almuru kafin dai in gama da su mun sha wahala. Saboda garin kauye ne haka. To bayan mun je aka ci abinci kuma daga nan gurin sai aka wuce wajen wa'azi. Aka je aka yi ta wa'azi bayan an gama aka yi ta fitawa har karfe 12 da wani abu na dare. To sai aka zo wajen masauki. To sai muka je wani gida a can karshe daga gidan sai kasuwa irin kasuwar kauyen nan. Kuma rabin gidan a rushe daga baya haka duk a rushe yake daga nan gaba da wani shago da sauran kofar gida su kadai ne suka rage a cikin gida. To shago na aro wata wuta daga can wani gida aka dan jawo wani kwai daya aka makala shi a shago da sauransu. Ni dai na tabbatar gidan daga shi sai kasuwa kuma ni ba na raba gida biyu cewa lalle gidan nan ba za a rasa aljanu ba. Ba wani dalili wato a rasa aljanu a gidan ka abun mamaki dai amma dan an samu ba abun mamaki bane. To na ce ina ne ban daki sai aka shiga da ni sai mun wuce waɗansu rusassun ɗakuna can aka haska da tutula shi fa mai nuna mun bai wuce gaba ba ya ce ka ga wancan kofar ya ce ya ce ban daki to kaga ita shi hankali ne wannan ni kuma ni kaɗai na je wannan lantar wannan gari ya ce to shi kenan ina za a kai mota aka ce za a kai ta wajen ƴan sanda a je a ajiye ta aka kai ta police station guard shi kenan suka kai ni wannan gida. Gidan da daga ciki ba zai rufu ba daga waje suka rufe kan cewa da an tashi da asuba a zo a bude biyu da sauransu. A na ce a ya bari ma zan dan sa wani ko dutse daga nan ciki in kara ta yadda in an yi motsi dai zai iya ji. To wannan shawarar ita ce aka yi da na ita ta yi saibin ɗina ƙwarai da gaske wannan shawarar na cewa zan sa dutse daga ciki abinda za a kulle da daga waje. To bayan sun riga sun yi tafiyarsu na shiga na kashe fitila kamar na yi bacci ni kuma idona biyu don ba da za a yi bacci a wannan gida. Na ta yi ganganci ne wannan ba wai jarumta ba ne ba ganganci kenan. Sai bayan sun riga sun tafi amma ni na yi imanin iyakacin ƙarfinsu kenan don dukkansu matasa ne. Kuma wannan yana ɗaya daga cikin matsala na idan ka je gari wanda zai soke ka ya zato goro ne. Matsalar ka ta farko idan goro ce kuma haka ba wannan ai matsala ce. To suka da ya tafiya su kowa da ya shagon su kuma ya yi daddare can haka wajen karfe ɗaya na tabbatar kafa ta ɗauke kuma sun tafi ba za su dawo ba. Sai na fito na buɗe kofa da je police station inda mota ta take na nemi cewa to babu wani ko irin gidaje na haya aka ce eh to akwai dai wani guda ɗaya a can kwana ko naira 50 ne a lokacin nan. To na je dai na biya na kwana wato amfanin wajen bambancin shi da can gurin shine cewa cikin hayayyar mutane ne, amma mutanen ba mutanen kirki ba, wata illar ta biyu kenan. In can gurin akwai shayatinul insi, na akwai shayatinul hatan shayatinul jinni da shayatinul insi, to sai na yi kiyasi na ce to waɗancan shayatinul jinni ba ganin su ake ba, amma shayatinul insi ana ganin su, a iya ɗaukan musu mataki. Saboda haka sai ɗakin da aka bani dai babban riga ta ne baibai da ita haka, na shi mun faɗa ta akan katifa, dan ko gado babu katifa ce guda ɗaya kamar an yi yaƙi an kare kawai, to sai mun faɗa ta. To na kwana har asuba aka yi asalatu ne na riga su ruwa ba su yi, aka gama suka rako ni wannan gidan inda suka ajiye shi ke har yau ba wanda ya sani in ba ni ba cikin su cewa ba a gidan da kwana ba. To ina faɗa muku wannan yana da sauƙi ƙwarai da gaske. Ni na tabbatar samari ne masu matukar kishin addini, ko ba za su ji daɗi ba su ga cewa kuma a iyakacin fahimtar su, a iyakacin gejin fahimtar su da tunanin su sun yi mun karamci na karshe, to sai in karɓi wannan karamci dai, idan ban karɓa ba su kuma na yi me a ganin su na gwalace su. Kuma shine haɗuwar ku ta farko kai da su a duniya, ya kamata ka ba shi daman ya rike kyakkyawan tarihi na wannan haɗuwar, kar ka ba shi daman ya karanta mulahazat da yawa akan ka, wato kai kokarin kurakuran su zama kaɗan in kun yi haɗuwar farko da mutum a duniya, har sai in kun saba da gaba in kai masa kuskure kai masa shi ma tun da jiki ya zama jiki ya iya jurewa, amma karan fara dan me zai jure yau kuka haɗu in kun rabu ma baya jin yayi hasara. To Allah sa mu gane. Wa an Anas radiyallahu anhu qala, lokaci ba ya fasa ko to bari mu tsaya daga kan wannan idan mun je. كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، رواه البخاري. An karbo hadisi daga Anas dan Malik Allah shi kare yadda a gare shi, yace kanat naqatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al-adba, wato taguwar annabi sai da aminci tabbata gare shi al-adba sunanta kenan, taguwar dan kowace taguwa daga cikin taguwoyi ko kuma doki daga cikin dawakansa ko raƙumi cikin raƙuminsa ana bashi suna, to ita sunanta al-adba la tusbaku, da dai ba a tsire mata in an yi tsire da ita, a haka take da aw la takadu tusbaku, ko da wahala a sami raƙumi ko taguwar da za ta tsere mata. Faja'a arabiyun, kawai rannan sai ga wani mutumin karkara ya zo ala qaudin lahu akan wani raƙuminsa, fa sabaqaha, sai ya wuce wannan taguwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato gudun raƙuminsa ya kere waccan taguwar, fa shaqqa zalika ala almuslimin, duk musulmi sai suka tafi gidaje, yana taguwar manzon Allah akan shi, da taguwar manzon Allah ai ba da haka da suna tattauna magana hatta arafahu, har annabi ya gane wannan rashin jin daɗin tattare da su. Kana sai ki haqqun ala Allah, haƙƙi ne akan Allah, alƙawli ne Allah ya dauka mu kansa, Allah ya tafi a shay'un min ad-dunya, ba abin da zai dauka ko a gidan duniyan nan, illa wa za'ahu, face sai Allah ya sauke shi, zai yayin sa yayi yayin sa kuma sai a zo a sauke shi, sai zanto kawar ba ta bayi ba. To inda a ce idan an ɗauka ko ana dawwama akan haka, ai da yanzu Haruna da Kaduna duk suna nan, da yanzu gawurtattun sarakai da aka yi a baya suna nan, amma yanzu ina kowa ya tafi, aina al-muluku zawu tijanu min yamanin wa aina minhum akalilun wa tijanu wa aina ma hazahu qarun min zahabin wa aina ausun wa shaddadun wa qahtanu, duk ina waɗannan sun riga sun tafi. To sai mu dakata a nan gurin, abinda muka faɗa zama daidai, Allah ya sa mu tarayya cikin lada, wanda kuma aka samu kuskure ko tuntuɓa harshe Allah shi yafe mana, kuma Allah ya nuna mana kuskuren mu da mu gyara. Wannan hadisi dai na ƙarshe Imam al-Bukhari rawato shi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waɗanda za a yi wa sallama ɗin fa sun kasance ƴan bid'a ne, to ɗan bid'a ai musulmi ne, za ka yi masa sallama. Ko mutum ɗan bid'a ne, kai kana ahlus sunna, za ka yi masa sallama. Kuma idan ɗan bid'a ya maka sallama kuma za ka ansa wa alaikum assalam, za ka yi masa. Mai gaskiyar cewa duk wanda aka yi wa sallama idan bai ansa ba, mala'ikun rahama za su ansa. Eh, hadisi ya nuna haka. Manzo Allah ce duk wanda ka yi wa sallama idan yake ansawa, to waɗanda suka fi shi alheri za su ansa maka, wato mala'ikun rahama kenan. wannan na tambayar cewa lokacin kuruciyarsa da yayi sakaci da sallah, to yanzu duk lokacin da yayi tana sai ya rika jin ba dadi ya zai yi. Abinda za ka yi shine yawaita istighfari da kuma yawaita sallolin nafila, amma ba a cewa sai ka rama waɗancan sallolin da da ka bari a baya. Zance mafi inganci ba a rama su tun da lokacin su ya wuce. Na sha faɗa mana cewa ita sallah abu guda biyu ke haɗuwa ta tarda ita. Abu na farko ayyukan sallah, ayyukan sallah kamar karatu, tsayuwa, ruku'i, sujuda, karatun tahiyya da sauransu. Abu na biyu wanzar da su a cikin ƙayyadajjen lokaci. Kaga idan ka yi waɗannan ayyuka a lokacin da ba shi shari'a ta ƙayyade ba, musiba. Idan kuma ga lokacin ya zo kuma ba ka yi waɗannan ayyukan ba, haka sallah ba ta samu ba. Ashe dole abu guda biyu ke gina sallah, yin ayyukan sannan ya zanto an wanzar da su a cikin lokaci ƙayyadajje, tunda Allah ce inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Duk mutumin da ya bari har lokaci ya fice bai sallah ba, to kenan in dai yayi hakan ne da ganganci, yanzu daga baya ko yayi ai ba a lokacin da shari'a ta ce bane ba, dan me ya kai ta wani lokaci da ba shi shari'a ta ce ba. Amma idan mai bacci ne, kaga shi yana da hadisi da yake magana a kansa, duk lokacin da ya farka shi ne lokacin sallar gaba da shi. Idan mai mantuwa ne, kaga yana da hadisi da yake magana a kansa, duk lokacin da ya tuna shi ne lokacin ta gaba da shi. Amma mutumin da haka kawai ba barci ba, ba mantuwa ba, bisa ganganci ya batta, to shi kan ko yayi ta wannan sallar tasa ba ta yi ba. Da haka babban abin da zai warware masa matsalarsa tsakaninsa da mahaliccinsa shi ne a samu tuba ta gaske. Jin ba daɗi idan ka tuna wannan abin, wannan yana ɗaya daga cikin alama na karɓar tuba. Ka rika jin ba daɗi wannan abin da ka yi, to alama ce da ke sa a karɓi tubanka kenan, a yafe ma wannan kuskuren da ka yi. Sannan manzon Allah ya nuna mana, tsira da mace tabbata gare shi, a cikin hadisai sahihai cewa salloli na nafila da mutum zai rinka yi na daga cikin amfaninsu cike giɓin da aka samu na farilla. Duk mutumin da ya sami giɓi a cikin sallolinsa na farilla, to akan cike ne a sakamakon nafulfuli da yake. Da haka dai wannan shi ne. Yana cewa me yin hukuncin wanda idan malami ya miƙa musu hannu su gaisa sai su ƙi? Wannan ba daidai ba ne ba. Tunda annabi na miƙa wa sahabbansa hannu su gaisa, kuma su ma suna bashi hannu su gaisa. Da haka duk wani fifiko da ake gani tsakanin malami da almajirinsa, yiwuwa akwai wannan ko wanda ya fi wannan tsakanin annabi da sahabbansa. In kuma da fifikon na hana a yi hannu da mutum, to da sahabbai ba su rinka yin hannu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Da haka dai mu ɗauki yanayin rayuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, yana da matukar muhimmanci cikin abin da yake na aqida da kuma abin da yake na ibada da abin da yake na mu'amala da abin da yake na akhlaq, dabi'u da halayya ta gari, da yanayin zamantakewa na annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin shi da sahabbansa. Wannan ba karamin rabota bane ba, mu zamanto haka tsakanin mu da junan mu, tsakanin mu da iyalan mu, da malaman mu, da shugabannin mu. Waɗansu suna ganin kamar bayar da hannu ga mutum kamar ba a girmama shi ba, ko alama bayar da hannu akwai yanayin da zaka bayar da hannu, ya zanto cewa ya kunshi rashin girmamawa, akwai yadda zaka kuma ya zama girmamawa. Al-asl dai wajen bayar da hannu ba ya nuna rashin girmamawa, amma yanayin yadda ka karɓi hannun mutum da yanayin yadda kuwa gaisa, a nan cikin ne girmamawa take. Girmamawa wani abu ne a zuci, ko masallan tasirin abin na bayyana a kan gaɓɓai. Idan girmamawa ta zama ta gaske wadda babu nifaka a cikinta. Don haka dai bayar da hannu a gaisa ba ya nuna cewa baka mutunta mutum ba, ko baka fi girmansa ba. Haka ya kamata mu yi tsakaninmu da malamanmu, tsakaninmu da sirikanmu ko ‘ya’yanmu ko iyayenmu. Me yasa malaman sunna ba sa rauni sai malaman bid'a ne suke rauni? Ai sai ka je ka samu malaman sunna din ka tambaye su. Amma ni in zan yi magana a madadin su, abin da zan ce shine shi rawani yana daga cikin aiki ne na annabi, baya cikin umarninsa. Na sha faɗa mana a wurin karatu cewa akan ɗauki wajabci ko mustahabbanci karkashin umarni. Idan annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli, wannan sallu kama ra'aytumuni usalli menene? Umarni ne. Wannan umarni na menene? Na wajibci. Idan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallu qabla salati al-maghribi, sallu qabla salati al-maghribi, a karshe yace liman sha'a, wannan umarni ne, amma umarni ne me?
Mustahabbanci.
Amma idan annabi ya aikata abu a aikace ba umarni yayi ba, to wannan abin ya kasu kashi biyu. Ko dai abin ya zanto ya maimaitu so da yawa, annabi na ta yin sa kana ya fa'alu kaza, kaga ya sha bamban da abin da ya aikata so ɗaya ko so biyu, ko abin da adadin aikata shi a cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam, in zaka ba shi kaso cikin ɗari ba zai wuce kaso biyar ko kaso uku ko kaso goma cikin ɗari ba. A cikin aiki dai ba a iya fahimtar wajibci a aiki kaɗai tsantsa sai a cikin mai umarni. Sannan a cikin aiki kaɗai ba a iya fahimtar mustahabbanci, don akwai yiwuwar abin ya zanto mustahabbanci ne, akwai yiwuwar abin ya zanto wato ainihin jawazi yake nunawa halacci, akwai yiwuwar ya zanto ɗabi'a ce tashi ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya yi kaza ko ba zai yi kaza ba a aikace. To karkashin wannan ba a ɗaukan wajibci ko mustahabbanci. Da haka malamai kakkaf sun tace hadisai da suke magana a kan rawani. Farko dai akwai hadisan da suke mawdu'ai ne na ƙarya ne, akwai hadisan da suke za'ifai ne, akwai hadisan da zaka suna cewa duk wanda ya yi sallah raka'a biyu da rawani to tana daidai da raka'a saba'in wanda babu rawani. Wannan da hadisai ne na ƙarya, ba su da asali cikin addini. Duk hadisi da yake annabi ya yi umarni cewa ku yi rawani hadisi ne za'ifi ba ya da asali. Amma an ga annabi ya yi rawani to wannan akwai shi, hadisi ne sahihi. Yayi amma bai yi umarni ai ba. Ko malamai suke cewa sunna ta rawani ta annabi ba sunna ce ta wajibi ko ta mustahabi ba, sunna ce jibilliya, fi'il ne annabi yayi shi bi muktaba aljibilla a ɗabi'ance. Da haka karkashin wannan baka iya fahimto mustahabbanci ballantana wajibci. Idan mutum yayi rawani bai yi laifi ba, idan mutum kuma bai rawani ba bai yi laifi ba. Idan mutum ya rawani saboda ya ji an ce annabi ya taɓa yi, ya ce ni ba bari in taɓa yi, bai yi laifi ba, kuma yana da ladan wannan niyyar, amma baya nuna fifikonsa akan wanda baya da rawani. Ina fata an fahimta. Kamar yanzu misali, Anas dan Malik ya ce ina cin kabewa, don saboda mun je an gayyaci annabi cin abinci, na ga yana bibita duk inda kabewa take ɗauka shi, ni ma tun daga ranar sai na je ina son cin kabewa. A yau sai wani ya ce cin kabewa mustahabi ne ko sunna ne? Duk mu je mu sayo kabewa kullum mu ci a gida? Ba wanda zai ce haka. Annabi ya yi shi bi muktadal jibilla. To haka rawani yake. Bambanci tsakanin wannan shi ne, idan annabi ya yi abu da sunan wajibci sai mutum bai yi ba, akwai zunubi a kansa. Idan annabi ya yi abu da sunan mustahabbanci sai mutum bai yi ba, babu zunubi a kansa, amma ya yi hasaran lada. Idan annabi ya yi shi bi muktadal jibilla sai mutum bai yi shi ba, babu wata hasara da ya yi ta lada, tunda ba a keɓanci wani lada ba dan shi rawani ɗin karan kansa. Babu wani hadisi da nuna rawani a karan kansa yana da lada, babu shi. To wannan shi ne dalili, kuma shi ne rubuce-rubucen da malaman suna suka yi. Da haka a yau dan na ga wani da rawani ba na ce masa komai, ni ma ina da su wajen kala uku a gida, wata rana in ɗaura wata rana in ki ɗaura ba. Kamar waɗansu kuma sun taɓa tare na wata rana zan je mumbari, wai ina sandarka, kaga kuma waɗansu ne wata ɗan rigima. Wai sai mutum ya rike sanda, shi dai ya tashi ya ga adalinsu ana rike sanda sai ɗauka ita ma sandar, kuma rukuni da cikin rukunin rukunan huɗu ba juma'a sai mutum ya rike sanda. To kaga irin wannan daru har ina. To shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka rike sanda ne a lokacin nan, ba a haƙa ma ba a gina masa mimbarinsa ba, yana yin hudu ba akan kututturen dabino sai yake rike sanda. Amma tun daga lokacin da aka gina masa mimbarinsa kuma bai taɓa rike sanda ba, kuma wannan shine halin da har ya bar duniya. To sai wani ya zo ya kalli wancan abu na farkon musulunci sai yake son dole shi za a yi aiki da shi, shi yasa sai ya ga waɗansu masallatan a waɗansu garuruka har na adda sunna ma sanda ɗin ma akwai safaya a masallaci an ajiye ta, ko da liman bai taho da tashi a gida ba zai zo ya same ta ya dogara. You are nice. You know that. Ina ga dai abin yana bukatar mu rika yin karatu na addini ko mu rika karanta sunna a aikace zai taimaka mana matuƙa ƙwarai da gaske. Kuma malaman bid'a da kake ganin suna rawani, wace baka da rawanin da suke da sunna din? A siffar rawanin da annabi din yayi, yaya siffar rawanin take? Me ya bambanci tsakanin shi da nasu? Akwai bambanci. Akwai bambanci mai yawan gaske. Yawanci malaman bid'a suna yin rawani ne na cika gari. Kasan koya idan mutum ya sa kaya din nan da yawa a jirgi ana zafi, to ya fi lazani kuma ya samu katar rauni din, kuma kayan su zanto irin rambatsau din na irin robi-robi shi ne birnin. Daga wannan koriya a ciki ga wata soci, ga wata bulu, ga wata aska katuwa, labi yana jan kasa, ga kuma sarbi manya-manya. To duk wannan wato suna yi ne don su lazana wanda ba su yi karatun addini ba. Ka rika ganin wannan ba, in ba zuwa da su lafiya ba dogari na iya kifewa. Babu kuma wani abu da za su iya ba, billahi lazi ba abin da za su iya. Inda wannan carfin na da tasiri da ya zuba ma numfashi. Amma ba idan tasirin komai, idan na ga mutum da wannan tausayinsa nake ji. Wallahi tallahi tausayinsa nake ji. Kawai ga wani na cikin wahala, shi ba sunna ba, kuma shi ga shi cikin wahala. Duk ya haɗa gumi shi kaɗai. Wa amma gane yake wannan da shi zai razana mutane. Duk wannan ba zai razana kowa ba sai wanda bai karanci sunna ba. Wanda ya karanci sunna ya waye, sunna ta wayar masa da kai, sai ya kare. Kawai ga wani ba gidaje ya taho, a cikin ƙazanta kuma yana so a ce shi wali ne. Kuma akwai bambanci tsakanin ƙazanta da walitaka, ko ba haka ba? Wali ya kuma sai su zama ƙazamai, me ya amfani kenan? Wali ya kamata ya fi kowa tsafta, ya fi kowa wayewa, ba gidajen mutum ba ne ba. Ya fi kowa fahimtar duniya, sai ya nisance ta a kan ya fahimci garɗinta don saboda lahira. Amma wannan wanda yake bai santa ba, ballantana ya abin da ɗinta. Duk abin da baka san daɗin shi ba, ka nisance shi ne, santa shi ba ya sa a baka lada. Amma abin da ka san ƙimarsa sai ka nisance shi ne, santa suke sa a yi. Wane yana da koshin lafiya, yana da mazakuta, yana da kuɗin da zai iya kira ya mace ya fasikanci da ita, yana da inda zai kai ta, sai ya nisance wannan dan tsoron Allah. Wane ba ya da mazakuta sai ya nisance mace? Yana da lada? Ba ya da wani lada. Da yana da mazakuta, yana da ban san me zai ba. Amma aka ce ga mace a ba ruwanmu, bayan kuma ba ya da mazakuta ne, to kaga wannan wace lada gare shi? Amma wanda yake da ƙarfin mazakuta ya nisanta, shi ne ya bari dan tsoron Allah kenan. To haka wanda ya san gardin duniya, ya san rayuwa, ya san daɗin kuɗi, amma ya kawar da kai, ya gintsi, ya haƙura ɗan abin da Allah ya bashi, bai jefa kansa cikin haramun ba, wannan shi ne wanda ya bar abu wanda yake na haramun don Allah, shi ne yake da ƙima, shi ne yake da daraja. Ba sharaɗi ba ne ya zama malami, ƙila malami ne, ƙila ba malami ba ne, ƙila ɗan boko ne, ƙila ɗan arabiya ne, ƙila kaza ne, ƙila musulmi, ƙila namiji ne. Akwai su da yawa waɗanda ka ce musu waliyan Allah ta hanyar halayyarsu da aƙidarsu da tsantseninsu da duniya. Amma inda muke kuskuren sai muka ɗauka malanta ta taƙaita ne a cikin, wato kai walitaka ta taƙaita ne a cikin wa? A cikin malami. Ba haka bane ba, ba haka bane ba. Da malamai da almajirai ana iya samun waliyai a cikinsu. Almajirai na iya zama waliyai, malamin su fi shi walitaka. Don tsoron Allah ɗin shi ne. Allah sa mu gane. Ina da sai mu yi haƙuri a kan haka. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.